إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna tare da Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama domin ci gaba da karatun littafin albarka riyadu salihin na malamin imam an-nawawi rahimahullah muna nan a cikin kitabul ma'murat babu birrul walidai wa sirrul arham babu da yake magana dangane da yi wa iyaye biyayya da kuma wato sadar zumunci zamu tashi a hadisi na 341 malaikin cewa wa an barra bin aqil radiyallahu anhuma ali nabi sallallahu alaihi wa sallam qaal al manzilatu al qalatu bi manzilati al um rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih barra bin aqil radiyallahu anhu cikin rawaito wannan hadisi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-khalatu bi manzilati al-um al-khala ita ce yar uwa ta bangaren uwa yar uwa ko kangar uwa ita ce al-khala al-khal namiji shine wato dan uwan uwa ko kaninta ko wanta sannan ita kuma am shine dan uwan uba wanshi ko kani shi amma kuma yar uwar uba wato wanta yarsa ko kanwarta to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana magana ne dangane da wato yin biyayya ko kuma dangane da al-hadana bi ma'ana wato wanda suka cancanci su dauki nauyin rainon yaro idan kasance cewa mahaifiyarsa ba ta nan ko kuma mahaifinsa baya wannan hadisi malai yayin kuma ne shine daga hadisi wato mai tsayi wanda yake cewa al-khalatu bi manzilati um bi ma'ana ita yar uwar uwa ya ko kanwa tana a matsayin wato uwa ne mala ya kawo wato mala malan da ta ifan ya kawo mana hadisin cikakken shi yake cewa ai wannan hadisi akhrajahu shaykhan imam al-bukhari da muslim sun rawaito shi a cikin daga barra bin azib yake cewa i'tamara annabi sallallahu alaihi wa sallam fil qada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo umara a watan zulqa'da fa atha ahadun makka an yad'uhu yadkhul al-makka bimaana sai mutanen makka suka kiyaye da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga wato cikin makka hatta afadahu ala an yuqimu biha thalathati ayyam har ya zamanto cewa shine ya zamanto shine sirrul hudaybiyya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya a wajen makka ya wadansu kwanaki kafin bayan sulhu da suka yi da su da wato shirkan maka sannan sai koma malaka ta falan ma katabul kitab lokacin da aka zo rubuta littafi sai katabu sai aka rubuta cewa hada ma qada alaihi muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abinda muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayin da sulhu tsakanin shi da mushrikan makka فقالوا sai suka ce su mushrikan makka la nuqirru bi hadha ay ba mu tabbatar da wannan ba da mun yadda cewa kai annabi ne da ba mu ga da kai ba walakin anta muhammad bin abdullah suka ce kai muhammad ne bin abdullah sai ce ana rasulullah Allah ta rike cewa ni manzon Allah ne wa ana muhammad bin abdullah kuma ni muhammad bin abdullah ne ثم قال لي علي كما قال صلى الله عليه وسلم يشوى علي رضي الله عنه يشوى امحى بما لا تقوجي ونام محمد رسول الله لم كبر محمد بن عبد الله سي علي بن عبد الله يشوى لا والله لا أمحو لا أمحوك أبدا يشوى والله مزل تقوجي ونام صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله لم بحق أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب ثم قال الله صلى الله عليه وسلم سيكر الكتاب يتنبأ يشيء إناني أتربت رسول الله قل أكلنا مشكور يسهل يبوجي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله صلى الله عليه وسلم ذي يذكر أشوب ذي يكر الكتاب وأنا بيواتي أقول لك سبحانه وتعالى إمام الله صلى الله عليه وسلم بعد وأنا أبو بكر sai dan ya nuna mu'jiza da kuma isa ta cewa wanda baya karatu baya kuma rubutawa idan gani ba zai iya karantawa ba ta ya za a yi ya zo da Qur'ani wanda ya gagaru wanda suke karatu suke rubutu to wannan shine babbar hikimar da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ta sa ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato baya karatu ba rubutu har Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma takhutuhu bi yaminik wa ma kunta tusilu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik idan daktaba al-mutayyib ai kafin wato zuwan ai fara maka wahayi baka taba karanta wani littafi ba wa la takhutuhu bi yaminik kuma baka iya rubuta al-qur'ani ma da aka aika maka da hannunka yake cewa Allah yake cewa idan daktaba al-mutayyib da a ce manzala sallam ya iya karatu da rubutu da waɗanda suka zamanto cewa batattu ne da ba su bar wato kan hanya su dawo su musulun ta to wannan ta sa manzala sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi a ina ne aka rubuta manzala sallam ya sa hadisi ne albarka ya goge wato rasulullah aka bar muhammad bin abdullah kuma manzala sallam ya ga wa sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa irin wannan zaka faru da kai kuma da kalli zaka yarda shine da lokacin da suka samu sabani tsakanin shi da shida wato Muawiya radiyallahu anhu ma dukkan su sai Aliyu aka zo rubuta takarda ta yarjejeniya sai yace haza ma qada alaihi khalifatu rasulillah yace wannan shine abinda khalifar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai yarjejeniya akai sai su wato wannan sai bangaren Muawiya suka ce a'a da mu yadda kai khalifa ne ai da guda da kai sai tana da bagar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da cewa shi ma din haka za ta kalle shi da haka shi ma yadda ya kuma goge cewa shi ba khalifa bane aka rijejina da shi a tsakanin a matsayin shi na Ali bin Abi Talib an fahimta to a wannan lokacin ne bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi rijejina da aka yi wacce take cike da san rai da kuma wato nuna takura ga su bangaren musulmai amma duk haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yadda da duk abubuwan da aka rubuta wanda a zahirin su cutarwa ne ga addinin musulunci amma kuma idan aka kalle su wata hanya ba cutarwa bane ga addinin musulunci kasancewar sun ce duk wanda ya zamanto cewa ya fito daga Makka ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai biyar musu da shi duk wanda ya fitar da gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je gurin manzo ko wanda zai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba to kaga a zahiri kaga ai kamar wato an cuci musulmai to amma kuma da man duk wanda ya bar gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba a bukatar sa me yasa ai da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je mutum ya riddane ya je kuma ƙara karbo shi da shi ai la ikraha fi din adin musulunci ba a takura ba a yi shi da dole daga duk wanda ya fita dama dole ba ba cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ake ba zai koma zuwa ga su mushrikan ba to dai da irin waɗannan wato abubuwa wato kaidoji da aka rubuta wanda a zagarin su cutuwa ne ga mutane amma ko duk da haka a wannan lokacin wannan kaidar da aka rubuta daga baya waɗansu mata suka zo suka musulunta suka fito suka ci gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin kuma mushrikan suka biyo su suka ce lallai tamba su amma me ya ce ko ta ce take cewa kar a ba su lahum yahillu lahum wa lahum yahilluna lahum ba ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhal ladina amanu in ja'akum al-mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihim fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar Allah yake cewa ya kuma kai mu'minai idan wanda suka yi hijira zuwa gare ku sun zo mata mu'minai to ku tabbatar da imanin ku idan imanin su ya tabbata da su mu'minai ne fala tarji'uhunna ila al-kuffar ko kuma da su zuwa ga kafirai la hunna illallahu su ba halatta a gare ku ba wala hum yahilluna lahun su ma matan ba su halatta a gare su ba to da haka zanga wato karara addinin musulunci babu inda zai tayo bace a lokacin da ake yin wato wannan yarjejeniya kamar da karanta a baya akwai mutane guda biyu da ɗayan su ya fito ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yarjejeniyar aka yi aka mashi aka tafi da shi wanda har Umar ya dinga bin shi radiyallahu anhu yana dan nuna mishi alamar ya dauki wukan da take hannunsa wato duk abin da yake hannunsa ya tare wata tsaroni mishi amma duk ba a yi hakan ba sun musulmai suna ji suna gida ta mutum biyu da aka tafi da su amma da batun da suka zo Allah ce ba za a tafi da su ba dole aka bar su kai wannan menene adalci ne ga mata su kuma maza adalci ne ga su to da shi namiji a kullum shi namiji a tsaye yake ba buƙatar wani wanda ya zo wato ya ce ya shiga ilwar kafin ya samu abin da yake so a rayuwa shi ya za ka ga duk kungiyoyin da za ka ga ana yi sai da ka ga an yi kungiyoyin mata da ƙananan yara amma akwai wasu kungiyar kare maza ne ba wata kungiyar kare maza saboda me saboda shi namiji da mace shi a tsaye kuma shi da mace shi ba damu da wani abu na wani cewa sai an kare shi ba kuma wanda suke idan suke suke cewa kungiyar kare mata kullum sun yi ta idan sun san cewa idan ana so a bata mace a bata al'umma idan aka biyo ta hanyar mace to za a bata wannan al'umma ne shi sa suke ta wannan wato propaganda amma ba wai dan cewa addinin musulunci ba ba mace haƙƙinta ba babu wani addini da ba mace haƙƙinta ta yadda addinin musulunci wato ya bata to a wannan ana cin wannan halin shi kenan sai ga wato yar Hamza radiyallahu anhu wanda aka ce shi a yaƙin Uhud sai ta taho gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan gurin akwai Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sannan kuma akwai Ja'far bin Abi Talib dan uwa ga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sannan kuma ga Zaid bin Harithah shi ma yana gurin to tunda kasancewa an riga an kashe mahaifinta ya zama cewa tana buƙatar wanda zai lura da ita daga kowanne a cikin su ya taso ya ce shi zai rike ta kowanne a cikin su sai ya taso sai ya ce shi ne wato zai rike ta shi ne wato da suka taso bakar da nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito fatabi'atu ibnat hamza sai ir hamza ta bi shi take take ya am take cewa ya am fatanawalaha aliyun fa akhadha bi yadiha sai ali bin abi talib sai ya kama halinta wato rike halinta wa kala li fatima sai ce ma wato fatima dunaki ibnati abdiki ismiha ismillaha bi ma'ana ki dauki wannan yar dan uwan naki ki wato rike ta ke za ki rike ta daga nan sai zai shi ma yace shi zai rike ta ibnati akhi tace yace ai yar dan uwa na ce sai kuma Ja'far bin Abi Talib shi ma yace shi zai rike ta yace ai shi ma yar dan uwan sa ce tunda da man Ja'far bin Abi Talib da Ali bin Abi Talib mai kuwa su da mai kuwa su da mai kuwa su da wato mai kuwa su da an gane wa da kalli Ja'far shi ne wa sai kuma Ali bin Abi Talib shi ne wato kallin shi da haka sai yake cewa shi ma shi zai rike ta ai yar dan uwan sa ne bi ma'ana yar kanin babun yar kanin babun saboda shi wato Hamza kani ne ga Abi Talib, kuma kusan kani ne za a ce ga shi Abdullahi mai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Daman su hudu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su, wanda suke kan uwan mahaifinsa da wato Abi Lahab da kuma wato Abi Talib da shi Hamza da kuma wato Ja'far. An gane? To da haka sai ya zamanto cewa kowanne a cikin su yana so ya dauki wato yar kamar kawunsa kenan, tunda duk kawu yake a babba ko babba shine bangaren mahaifi. To bangaren mahaifin su ne babba kenan, kowanne yana so ya dauki dan wato yar babbansa yake. Shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shi Ja'far ya dauke ta. Saboda me? Saboda matar Ja'far yar uwa ce wato ga ita mahaifiyarta, yar uwa ce ga mahaifiyarta ita wato matar Hamza din, yar uwa ce. Sai ya zama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke ta, sai ya ce ai al-khalatu bi manzilati al-um, ai ita yar uwar mahaifiya a matsayin mahaifiya ce. Kada Ali bin Abi Talib ba ba shi ita ba, kuma shi ma Zaid ba ba shi wato yar ba. To da haka anan malam ya kawo wannan hadisi, kaga muna magana ne akan babu bin bin walidai bi iyaye. To amma kuma sai malam sai kawo wannan hadisin wanda yake magana akan wato shayarwa da kuma ne tantance dauki nauyin ya idan ya kasance cewa mahaifiyarsa wato da ya kasance cewa mahaifinta ya rasu, ga wanda ya kamata ta dauka. Muna da wani tunani mu musamman bangaren mu na abin nan wannan al'ummar tamu, za mu ga cewa duk lokacin da aka ce wato wani ya rasu, to sai ka ga ɗan uwan shi da bangaren maza jima da bangaren shi shi wanda ya rasu mahaifi sun taso sun nuna karfa-karfa a kan yaya, sun nuna da dai karfa-karfa a kan yaya, wanda kuma a galibin abin da mutane wato malamai suka so a kai shi ne waɗanda za su ɗauki nauyin 'ya'ya su ne ɓangaren uwa. Idan uwar ya zamanto cewa mahaifin ya rasu, ta uwace ta ɗauki ɗauriyar su. Idan kuma ita ma ta nan ta rasu, to sai 'yar uwarta ya ta ko ƙanwarta. An gane? Yarta ko ƙanwarta ce za ta ɗauki nauyi, kamar inda manzo Allah ya faɗa cewa al-khalatu bi manzilati al-um. To amma sai malai ya kama da shi a cikin babu zirin walidai. Jumana ai jumanzilatul um ita yar wato yar uwa ko kanwar uwa tana matsayin uwa ne har a wajen biyayya, ba kawai a wajen wato shayarwa ba, da wajen tsaffin nauyin da ba, har a wajen a yi mata biyayya. Inda za ka yi wa mahaifiyarka biyayya, ita ma za ta yi mata biyayya. Inda za ka girmama ta, haka za ka girmama kanwar mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka, duk suna daga cikin wato suna ɗaukan hukuncin uwa. An gane? To shi sa sai malai ya ɗauko mana wannan hadisin ya kawo mana shi cikin nan don mu fahimci. Idan aka yi magana iyaye ba a nufin kawai mahaifiyar da ta haife kaɗai ake nufi ba, a'a, bal da ƙanwarta da yarta da sauran danginta duk suna daga cikin waɗanda haƙƙin sadar da zumunci ya hau kanka, wanda ya zamanto wajibi ka isar da shi. An fahimta? To lokacin da aka yi wannan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wace inda ƴaƴar wanda zai ɗauki ƴar, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gama Ali radiyallahu anhu yake cewa anta minni wa ana minka. Lalle ya kai Ali, kai daga gare ni kake, ni ba daga gare ka ne. Kaga wannan kalma ce wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya kwanta musu da hankali, tunda kowanne a cikin su ya nuna yana son ya ɗauki wannan ƴar. To kuma ga abin da hukuncin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ga wanda zai dauke ta shine Ja'far, sai ya faɗi wannan magana dan ya kwantar da hankalin Ali bin Abi Talib. Diwala kai daga ne kake, ni ma kuma daga kai ne. Ba a nufin cewa shi tsokan shi da dinin shi Ali bin Abi Talib daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba. Da abin da su ƴan Shi'a suke wato fassarawa ta fassara ta sarrai shine ai yadda Aisha a yadda wato Fatima radiyallahu anha take daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace mama da yace mata aike kamar daga cikina kike anti bid'atun minni ke daga wata tsoka ce daga cikina yarubini ma rabaha wa yubini ma adaha duk abinda zai cutar da ita Fatima zai cutar da ni haka ma duk abinda zai wato faranta mata zai faranta mu lokacin da Ali bin Abi Talib ya so ya kara aure kenan ya so ya aure yar Abi Jahal magana sallam zai tashi da yake ba zai aure ta ba ba dan wani abu ba magana sallam ke cewa la tasammu wato ibnatu adullah wa bintu rasulillah atahata rajulin wato ba zai taba yiwa a ce yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana kasan wani kuma yar makin Allah ba kuma tana kasan shi ba magana sallam ke cewa sai dai idan ya sake ta yiwa da ya saki Fatima ya aure yar wancan ko kuma ya rike Fatima ya fasa auren yar Abi Jahal to anan kaga magana sallam ke cewa ita daga tsokan shi kake to anan ma kuma ya magana sun ya ga ma Ali bin Abi Talib cewa anan an ka minni wa anan minka bi ma'ana kai daga gare ni kake ni ma kuma daga gare ka nake bi ma'ana magana kana nufin cewa ai dukkan su dan uwa ne tunda gare ni ai duk kakan su ɗaya ne an gane su ƴaƴan wa da kadi haka kusan daga ciki ɗaya suka fito kenan wannan shine fassara abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wato anta minni wa ana minka shi kuma wato ɗayan wato Zaid bin Haritha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi anta akhi bi mana anta akhuna wa maulana anta akhuna wa maulana kai dan uwan mu ne kuma kai mai rubuta al'amarin mu ne kaga shi Zaid ai dama kamar bawa ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗan tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ake ce ya fatabannahu sai da sai ya ɗauke shi a matsayin da sai ka kira shi da Zaid bin Muhammad da Qur'ani ya zo ya wato gayyara wannan hukuncin ya yi ibtali ko kuma tabanni yace babu wani tabanni a musulunci wana wani ya ɗauki wani da wato ɗansa kawai dan ka shi ne da ka haifa an gane to sai zaman cewa aka canja sunan sai zaman cewa Zaid bin Haritha ake cewa ake kira shi da sunan mahaifin shi shine Allah ya ce ud'uhum li abaihim huwa ahsatu inda Allah shi yafi a gurin ubangiji ku kira shi da sunayen mahaifansu in ba ku san sunan mahaifinka in ba ku san wato sunayen mahaifansu ba fa ikhwanukum fi din su ya kwanku ne a cikin addini za ka ce mai magana sai ka ce to kai dan uwan mu ne ya rubuta cewa dan uwan mu a cikin addini wa maulana kuma bai cikin al'amarin ai duk mumini dama yana cikin al'amarin wato mumini an gane to amma menene falala abun su a kebance su da wannan magana ai mu duk ƴan uwa mu duk musulmi ƴan uwa ne mu ma ƴan uwan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kin ba musulmi to amma kai manzo Allah ya taba kike ka ce maka kai dan uwan shi ne kage ba taba kike ka ba to kebewar da aka yi shine da mutum falala a gare shi na cewa bazara sallam ya ce ke da cewa su ɗan uwansa ne kuma su ne ba su jiminta wato al'amarin ka ne da haka wannan hadisi dai wato kamar yadda muka karanta Imam Bukhari da Muslim su suka rawaito shi kuma ya da hukunci hukunci da yawa kuma hadisi ne mai tsayi kamar yadda malam ya kawo da ɗan yayyanke wannan da muka samu wato alaƙar hadisin da kuma abin da muka faɗa na ce wanda malam ya kuma da cewa al-khalatu bi manzilatil umm da kuma kasancewar hukunce-hukuncen da ita hala za ta ɗauka a matsayinta na ita ma wato uwa sai hadisi na gaba hadisi na 342 yake cewa am bin abasata radiyallahu anhu at-tawilu al-mushtamilu ala jumalin kathira min qawa'idil islamiyya wa adabi malai yake cewa wannan hadisi an karɓo shi ne daga am bin abasata radiyallahu anhu kuma hadisin shi ma hadisi ne mai tsayi wanda yake da jumloli a cikinsa da maganganu da yawa da ka'idoji na addinin musulunci da kuma ladabba na addinin musulunci malai ke cewa fa ta'azkuruhu fa ta'azkuruhu bi tamamihi malai ke cewa zai kawo wannan hadisin cikakkensa insha Allah ta'ala fi babir raja'i a cikin wato babin raja'a wato wani babu zamu haɗu da shi babu da yake kudaitarwa akan ayyukan alkhairi da kuma kudaitarwa akan wato sassauci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kala fi a cikin wannan hadisin yake cewa dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam bi makkata, shi Amr bin Abbas ta yake cewa na shiga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a yan Makka, ya'ni fi awwalin nubuwa, bimana a farkon annabta kafin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira zuwa Madina. Fa qultu lahu ma anta, sai na ce mishi kai wane ne, bimana shi Amr ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ya san waye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san wanda yake dauke da shi, dan idan ya burge shi sai shiga addinin musulunci. An fahimta? To wannan shi da take cewa ma anta, kai wane ne? Kala, sai manzo Allah ya ce nabiyyu, annabi ne. Fa qultu, sai na ce in ji shi Amr bin Abbas ta, wa ma nabiyyu, to menene annabi? Kala arsalallahu ta'ala, ai annabi shine Allah ne ya aiko ni zuwa ga mutane. Fa qultu, sai ƙara tambaya ya ce bi ayyi shay'in arsalaka, da me ubangiji ya aiko ka? Kal, sai ya ce arsalani bi silatil arham, ubangiji ya aiko ni da sada zumunci, wala karantar da mutane sada zumunci, wa kasril awsan, da kuma tarye gumaka, wa an yuwahhid Allah wa la yushrik bihi shay'an, da kuma a bauta wa Allah shi kadai kada hada shi da komai a cikin bauta. Wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantu ya kuma gaya mishi, bane cewa zakara tamamul hadith, sauran tambayoyin da kuma ansoshin yana kan a cikin hadithin da muke babu raja za mu same shi. Amma ma da yayan kuma da daidai inda yake da alaka da babu mu, wato babu silatul arham, babu da yake magana akan wato sada zumunci. Kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya faɗa mishi, cewa iya daga cikin abin da aka aiko shi da shi shine sada zumunci. Daga kaga wannan tun farkon al'amarin addinin musulunci, tun ana zuwa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗaiɗaiku, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kaɗai da kawai akan cewa abota ma Allah shi kaɗai ba, bal duk abin da ya shafi addini, abin da ya shafi silatul arham da sauransu, tun a farkon addini, a farkon addini manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya karantar da su. Za mu shiga sabon babi, babu tahrimul huquq wa qati'atil arham, babin da yake magana akan haramcin sabawa iyaye da kuma haramcin yanke zumunci. Qala ta'ala, ubangiji subhanahu wa ta'ala yace kamar da muka sani a ɗabi'ar malam Imam an-Nawawi a cikin littafin shi ne sai ya fara kawo aya da take magana akan babin da ya allaka, sannan kuma ya kawo hadisai. Ya kawo mana ayar da ya kawo mana a cikin babin da muka wuce, yake cewa fala ataitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatilu arhamakum ulaika allazina la'anahumullahu fa atammahum wa a'ma absarahum. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa fala ataitum, shin kuna tunanin ko kuna zaton ko kuma kuna wato daukin cewa in tawallaytum, idan kuka juya kamar yadda muka faɗa nan malamai sun yi fassara guda biyu, in tawallaytum idan kuka juya kuka ƙi bin abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa muku na karantarwa, an tufsidu fil ardi, kuma kuka je kuka yi fasadi a cikin ƙasa, wa tuqatilu arhamakum, kuma kuka je kuka yanke zumuncinku, ula'ika to irin wannan aikin da kuka aikata, allazina la'anahumullahu, aikin waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya la'ance ku, fa asammahum, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kurmantar da su ko sun ji gaskiya ba sa ji, wa a'ma absarahum, ya kuma rufe idanuwansu ko sun ga gaskiya ba za su ɗauke ta a matsayin gaskiya ba. Kaga anan sai fasara in tawallaytum, wato a matsayin idan kuka juya baya kuka ƙi bin abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karantar da ku, za ka kiyaye daga cikin juya baya da ƙin bin abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karantar, shine mutum ya ƙi bin Allah, ya yi fasadi a bayan ƙasa, ya kuma yanke zumunci. Yanke zumunci iya daga cikin ƙin abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi. Kamar yadda muka sani, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a guri daban-daban na cewa yanke zumunci wato haramun ne yanke zumunci ya daga cikin abin da yake jawo la'antar ubangiji wannan ayar ma ta nuna da cewa waɗanda suke aikata irin wannan abin Allah ya ce ulaika allazina la'amahumullah sunan da ubangiji subhanahu wataala ya la'ance su ita kuma la'anta shine al-bu'du anir rahma bimana ubangiji subhanahu wataala ya nesantar da kai daga duk wata rahmarsa nesantar da kai daga rahmarsa nesantar da kai daga duk wani alkhairinsa kuma wa'ama absarahum yana jawo mutum ya yana ganin gaskiya kuma ya kiri yaji kuma a gaya mishi cewa abu kaza halal ne kuma ya kiri abu kaza haram ne kuma ya je aikata shi sannan fasara ta biyu da muka yi wanda malamai suka yi shine fa la taqum in tawallaytu shin ba ku zaton cewa ko kuma ba ku kwadayin cewa in tawallaytu idan kuka zamanto cewa kun samu mulki kun samu dukiya kun samu arziki Allah ya baku tabbata a bayan kasa atusidu fil ardi ya zamanto cewa za ku fadi a bayan kasa wato katsuwa rahamakun kuma ku yayyanke zumuncinku wanda wannan iya daga cikin sababin da yake jawo yanke zumunci mutum ya samu wani abu na mulki zai zamanto cewa wato zai dinga yanke zumuncinsa ta wace hanya za ka ga duk wanda zai zo gurinka idan kana samu wani abu na mulki ko kuma ka samu wani abu na kuɗi na dukiya sai ka dinga ganin cewa dan dukiyarka ne ya sa yanzu ba ka dinga ɗaukar shi da wani muhimmanci ba ba ka dinga ganin cewa shi wani bane a gani kai kake dukiyarka da kuma mulkinka da ka samu shi ka kai shi ka wato ya zo yawancin mutane kuma hakan ta karfa su dole a ɗabi'ar dan adam in wani ɗan uwan shi musamman ma rawar mu a Najeriya ce in ɗan uwan ka ya samu mulki to kawai shi kenan ko kakar ku ta yake saka za ku zo ku ta ɗibo mishi wato nauye-nauye iri-iri kuna ɗora mishi wanda kun san cewa dukiyar da zai ɗibo ba dukiyar ba su ga dukiyarsa ba ce dukiyar kasa ce dukiyar talakawa ce amma waɗanda za su fara sa tila sa ka dole sai ka ɗago dukiyar su ne 'yan uwanka shi sa duk wanda ya samu mulki a wannan a Najeriya a zamanin yanzu yana cikin nasiba saboda me saboda babu wanda zai taimaka mishi wajen ya ɗora shi a kan abin da yake daidai abin da ubangiji subhanahu wataala yake so 'yan uwanka da farko su ne za su fara ɗora ka a kan abin da yake Allah baya so da wajen dace ta kawo maka ziyara wannan ya zo wannan ya zo wani ma wanda ma ka manta da shi a dake ko kuma wani ma baka ma san shi ba baka san alaƙar ka take da shi ba amma zaka ga shi ko zai zo maka bayani shi waye zai ɗauko maka abin nan dangantakar ku ta kaza ta wane ai wane ɗan gidan wane shi ne wane ɗin mu shi ne kaza 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 gaya maka tun da kuka iri shi ba dai wani abu tun da ka samu kuɗi ka samu wato muƙami a siyasance to shi kenan za ka zo su ba su ɗibi nasu albarkaci idan kuma ba ka yi ba wani za su fara gane ka su da ɗan uwanka an gane shi sa a kasashen da aka ci gaba kamar yadda muka samu labari wanda ta ce irin kasashe irin su Sudan da kuma sauran kasashe shine waɗanda suke fara maka takatsantsan su su ja kunnen ka su ne 'yan uwanka kana samu wani abu na mulki da su ga maka cewa to ka sani ka yi tsoron Allah akan abin da za ka yi kada ka je ka ɗauki dukiyar mutane idan ka ɗauki dukiyar mutane su a tana ba an sani in ka je ka ɗibi dukiyar su ala sai za su taimaka mana za a harbe ka ya kuma su za su tilar ta musu gwamnati ta ce ba za ta yi a tsarin bule ba za ka idan ka je ka saci kuɗi a tana yan kuma su za su yi bule ɗin da za a harbe ka da shi so da bai kuma da ai suna ganin ta barka ita kuma gwamnati ba ta yi a tsarin bule ko ɗaya ba za ka so za su yi bindiga su sai bule kuma a je a harbe ka to kaga idan ya zama haka ne kaga su suna fara gagaɗin ka kar ka je ka yi abin da ba haka yake ba an ga ɗora musu nauyin su ne kaza shi sa shi wani abin nan da wani ɗan uwan baban su ke kowa ne ya je ya saci kuɗin gwamnati shi ne ta ce ya roke ta je biyo ya ce ba wai bule za a kashi ba roke za a saka a karbar ƙasa gaba ɗaya ma a yana gani shi to da ya ja musu abin kunya to kaga in aka ci gaba dole ya zama cewa wanda aka ɗora shi akan mulki ɗan uwa su ƙane shi su san cewa ba wai a ɗora shi ne ɗigu dukiyar mutane ba su ba to amma a buɗe a Najeriya ce da ka samu mulki wanda za su fara zage ka sunan ɗan uwanka kuma da za su fara kawo maka ziyara a kan a ɗibo a ba ka sunan ɗan uwanka to shi sa wani ne yake cewa to Allah sai tun into da to shi kuna kwaɗayin cewa ko kuna tarin cewa idan aka ɗora ku a mulki wannan zai jawo ku yi fasadi a bayan kasa sannan kuma ku yayyace zumuncin ku to idan kuka yi haka to kuna kun shiga cikin wadannan ubangiji sama ta Allah ya la'ance su ya kuma wato rufe idan su ya rufe kunnen su daga duk gaskiya ko kuma abin da ke gaskiya ba kira da ake da shi daka wannan ya na mana cewa ko da a ce mutum ya samu wani makami ko ya samu kuɗi a matsayin shi na wato wanda yake Allah azurta shi da wasu ni'imomi to kada wannan ya sa hanyar ya daga ganin duk wanda ya zo gun shi don kuɗin shi ya zo ko kuma a shi ya rasa lokacin da zai je ne kan zalin da ya rin ga cewa shi ya fi ƙarfin ya je gurin wato ɗan uwansa saboda shi a matsayin shi na wane a matsayin shi ne matsayi kaza ba su ga yanzu ne zai tashi je gurin wane wani talaka wani kaza kuma shi a matsayin shi na ya gani mai kuɗi da ka bude je mai kaza ya kaza ya je gurin ɗan uwansa to wannan shi ba kuskure wancan kuskure ne yan uwanka su zo su takura maka sai ka ɗiba dukiyar wani ka ba shi kuma kai ma ko kuskure ne ka dai ganin cewa tunda ka yi kuɗi ka samu kami ba za ka ziyarci yan uwanka ba kuma yan uwanka sun ziyarce ka ka dai ganin cewa ai wato dukiyar ka ce ta sa sai ka ko kuma kami duk wannan dole sai an yi abu ka tsaki mu ummatin wata ɗanne mu al'umma ne wanda muke abubuwan mu komai a tsakiya da kanta idan ka samu dukiya ka samu kami kada ka kunji yan uwanka kuma su ma kuma kada wannan ya sa idan sun zo za su tun tilasta maka ka shiga haƙƙin da ba naka ba ka ɗibo dukiyar wasu ka dinga ba su sai aya ta gaba Allah yake cewa wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithalihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusalla yusjuduna fil ard ulaika lahum la'natu wa lahum su'ul dar ai duk waɗanda yanquduna ahdallahi suke warware alƙawarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala min ba'di mithalihi bayan kin cancantar ga cikin alƙawari wanda kuma kanta hadisi la a'lamu dhar Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi da ya halarci komai zubunci ya tashi yake cewa ya Ubangiji duk wanda ya sadaka dinga sanar da shi kuma duk mun shirya da wani amma mun yi bayani mai tsayi akan cewa ba za mu iya tunawa amma dai tabbas ai daga wannan shine bisa shine alƙawarin da aya take nufi da cewa mun dauki alƙawari cewa za mu bauta wa Allah ba za mu shirka da shi ba sannan kuma za mu sanar da zumunci to idan mutum ya saba wannan bai yi abin da Allah ya ce wajibi bauta ma Allah ba kuma ya saba zumunci ya sa ya kafara da zumunci to ya warware alƙawarin da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kula da shi sannan kuma yake cewa yaqauna ma amara Allahu bi an yusalla ya yanki abin da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kubari da sadar da shi wato shine zumunci ko kuma shine duk wani abu da ya zama cewa Ubangiji ya umarni a yi shi dan duk aya da ake dauke na kuma duk malamai sun fassara shi da haka na cewa Allah ya ce ka sadar da zumunci ya ce ka yi sallah ya ce ka yi kaza duk abin da ka cika ta alƙawari da ka nika da Ubangiji wanda ka riga ka dauka cewa za ka yi to idan ka yanke ka yi ka yanke abin da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ce a sadar da shi kenan sallah ki ce ulaika allazina la'alaika lahum la'natu irwa da sun suke da la'anta har kuma ta duk ayar ka zo ta magana akan wato fara da zumunci za ga fara alaka ko kuma a cikin ta akwai maganar la'ana wato la'anan nan kamar da muka faɗa da malamai sun fara shine ubangiji ya nisanta da kai daga duk kan rahmar sa ya nisanta da kai daga aljanna sai ya nisanta da kai daga duk wani aiki da kai ga aljanna bal ma da su fita kai daga jinjadin duniya illa idan ka yanke zumunci ina da duka zuwa a baya wani sai Allah zai toye maka dukiyarka zai toye maka rayuwarka bara kai rayuwa mai tsayi ba zai toye maka kaza zai toye maka komai da komai da haka Allah yake cewa ulaika allazina la'anahumullah ko kuma ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar kuma suna da mummunan gida bi ma'ana shine wato wutar jahannama wanda ya fata Allah ya kare mu sai aya ta gaba malaka ta fara rubuka Allah ta bu illa iyahu wa bil walidayni ihsana lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala ya daga ya hukunta cewa kada a bauta wa kowa sai shi su kuma iyaye a kyauta musu kyauta ma iyaye wato shine sayar da zumuncin su da sayar da zumuncin duk wani da ke da alaka da su shi sa malaka ya kawo ta don mu san cewa iya daga cikin haƙƙin iyaye yake cewa inna bulughanni an dakal kibar ahaduma da a ce ɗayan su zai zamanto cewa ya samu shekarun shi ya girma ɗaya daga cikin su aukilahu ma ko dukan su din sun girma alhalin ka same su suna da rai to fata kullahu ma ushin kada ka faɗi wata magana makan ko mai kankanta ta wata ta bata musu rai wala ta naru ma kuma kada ka kyare su wa kullahu ma qala karima ka faɗi maganganu masu kyau masu girma zuwa gare su wahin lahum majnaha bil min arrahma ka sarfatar da wato mu'amala da su wahin lahum majnaha bil duk mu'amala da kai da su ka sarfatar da su ka zo ka fitar da kanka a gurin su kamar yadda sun yake sun fiya yake sun ka yake wato kankan da aka fitar sa shi Allah ke cewa jaraha bil ni wato fukafukai na nuna kaskanci kaskanwa ba kaskanci da kaskanci na abu da kan zama ta maduna wato kankan da kai na rahama gare su wa qur rabbi irhamhu ma kama rabbayani saghira ya Allah kai musu addu'ar cewa ya Allah ka rahamshe su kamar yadda suka rahamshe ni ma Allah karami duk wannan wato mun fassara su da fadin su da bayanin su a farkon babu da mutum da ya wuce da hukunce-hukuncen da suke cikin su da kuma fassarar kalmomin ufin da kuma walatan harhuma da kuma wa qul lahum qawlan karima sannan kuma da kuma wa qul lahum janaha dhulli min ar-rahma duk wannan mun fassara su da ire-iren fassarar su yadda wato malamai suka fassara su da kuma cikin da yake cewa qul rabbi irhamhu ma kama rabbayani saghira ya Allah ka rahamshe su kamar da suka wato rahamshe ni ina karami wannan ya nuna cewa irin rahamar da kai ma yaron ka yana karami irin ka zai maka addu'a Allah maka lokacin da ka girma daka sai ka san irin rahamar irin wato tarerai da kai za ka yi yadda ka tarerai shi ubangiji yana kallo idan ya addu'a to irin shi ake nufi irin wannan tarerai da kai shi irin tarerai da ka ba shi irin duk abin da ka mishi yana karami to shi kuma idan ya girma sai roki Allah maka irin shi daka idan ka wa'al da shi Allah ya sani idan ka mishi wani abin da ba daidai ba duk Allah ya gani shi kuma yana addu'a Allah ya baka abin da ka mishi an gane sai ake cewa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira da ta iyaye dole su yi taka tsan wajen yadda za su karbantar da yaran su dan irin addu'a da zai yi musu irin yadda suka mu'amalance shi ne na karami adam ya dauka wani hadisi hadisi na farko a cikin bada shine hadisi na 343 yake cewa an Abi Bakara Nufai bin Harith radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir shin bana ba ku labarin akbar al-kaba'ir manya-manyan zunubai ba waɗanda su ne kaba'ir salasan har sau uku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ala ukhbirukum bi akbar ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir shin bazan ba ku labarin abin da yake zama cewa akbar kaba'ir bane mafi girma daga cikin zunubai akwai bambanci tsakanin ukhbirukum da kuma unabbi'ukum a gurin kalmar larabci idan aka ce maka khabar bi ma'ana labari ga magarin labari idan aka ce maka kuma naba labari da yake da matukar muhimmanci an gane kamar a labarai ne zaga ana labarai ai duka sunan shi biyu labarai amma idan aka yi wani abu ya faru mai muhimmanci sai a yanke bacin labaran sai a saka mai breaking news an gane to wannan ai akwai muhimmanci tsakanin news da kuma breaking news an gane to jiwala shi wancan wannan da yazo breaking news ya fi wancan muhimmanci da aka da yazo ba sai aka yanke wancan da ake aka sako shi to shi duk lokacin da kalmar da ba a tazo to a matsayin kamar breaking news labari ne mafi muhimmanci wanda dole ka tsaka saurare shi shi sa ubangin sa Allah yake cewa an mai tsa alu akan me suke tambaya sai ce anil naba al azim ba tambaya ne akan annaba da yake al khabar ba da yake al khabar al azim ba dan annaba ya fi al khabar sai ce anil naba al azim allazi fihi yakhlifun dibala tashin kiyama wanda ke sabani akan cewa su suna ganin ba zai faru ba da kan amari kan da kyamar amari ne babba shi sa da zarar kana yin wannan dan a saurari magana da kyau sai ce Allah unabbi'ukum bi akbar kaba'ir akwai ba ya ce zo Allah ukhbirukum shin ba za ba ku labari ba amma yanzu da kaba din to nan magana sallallahu alaihi wasallam da asan girman abin sai mai mai tashi har sahu ألا أخبركم بأكبر الكبائر ولا ماذا يتعلم هذا الفرد ينا نولي جرما وتولنا الأرض ثلاثا حرصة أخو قلنا سيسكا تشين سيسكا تشين بلا يا رسول الله إيه يا مرزا الله كبام قال سيسكا الإشراك بالله يشركا إذا الله يأتشين أكبر الكبائر sayi wa ukul walidain da saba wa iyaye kaga nan ana magana akan saba wa iyaye daga cikin manyan manyan zubai kuma saba wa iyaye kai yake kai mutum guta kuma saba wa iyaye daga cikin abin da ake gaggawar wato wani sunan Allah ba shi kirta shi musamman kuwa musamman mahaifiya mace wani sai mata Allah baya gaggauta ya bari ta tashi ta tun a duniya wani sai da ba mutum wato bin isa ba da haka al'amarin iyaye al'amari da girma kada a ce musamman kuwa a dauka mahaifin shi ma wani abu ne mai gari gari a'a dukkan su kowanne ka taba shi ba za ka ji daɗi da haka kowanne su ake lalle sai ka girma mashi ka bashi duk wani haƙƙi da yake wato rafi a kan shi wannan shine bambanci tsakanin wato addini da yake addinin musulunci wanda yake tafiya da wato yanayi da ɗabi'a ta ɗan adam wanda kuma ya ba kowa haƙƙin shi ya dace da shi za ka ga waɗanda ba musulmi ba su idan mutum ya riga ya haifi ɗa ɗan ya kai shekara 18 a inda sai ganin tunanin su to shikenan iyayen sun sallame shi ba shi ba su shi ma ɗan ya kama mai cin gashin kanshi da haka za ka ga tunda ya yi zama mai cin gashin kanshi idan ya girma shi ma ya aure babu ruwan shi da iyayen shi ba ya ɗaukar iyayen shi a komai bal ma mai mutunci shi ne zai zo ɗauke su ya kai su gidan renon iyaye ba shi lokacin da zai rene iyayen shi ne su suka rene shi an gane shi sai dai ɗauke su ya kai su can wani ya je ya rene su wanda wannan mun yi bayi da mai faɗi a kai a lokacin da muka yi magana a kan abin da ya shafi iyaye duk a baya ta yadda shi duk lokacin da ɗabi'a ɗan adam idan ya girma ko kuma ya fara rashin lafiya duk yana magana ne wato hankalin shi zai fi natsuwa ya fi samun abin da yake so a lokacin da wani nashi ya fita da shi kuma nashin wanda yake kusa da wanda fi kowa kare shi ya fi da kusanci a kare shi shi sa daga idan mutum ya rasa lafiya ana buƙatar ɗan uwan shi ko mahaifin shi ko wani mahaifin shi ko kuma wani wanda ya zamanto cewa nashi ne wanda yake san shi ya zamanto cewa yana kusa da shi wanda yana taimaka wajen ya taimaka mashi wajen ya samu sauki to haka ma lokacin da mutum ya fara tsufa ba da wani rashin lafiya iri iri ba nan ya amsa can ya amsa can ya amsa to wannan zai zamanto cewa yana buƙatar rahama sosai yana buƙatar wani nashi wanda yake jinin shi ne ya zamanto cewa yana fara shi shi sa wani sai mata Allah ya tsaka sai ya lalle ta kura ya kuma karfafa akan lalle wajen ta dauki nauyin iyaye idan suka za su girma lalle sai an musu duk abin da suke so saboda ne so da shi ne zaman lafiyar su shi ne kuma girmama su amma ka dauke su ka kai su can gurin wani ƙato bai zantar shi ba ba san shi waye ba kawai dan kana ganin cewa kana da kuɗi ka yi ka kai su can a je a ce wai ai suna ba abin da za su suka rasa akwai gadon kwanciya akwai abinci mai kyau akwai kaza akwai kaza akwai kaza to kowa ya riga ya san ɗabi'ar ɗan adam a yadda Allah ya halicce ta ɗanka ka fi san shi fiye da jikanka biye da alaƙa ta jini ta yi nesa jini soyayya ta yi nesa duk wani da rahama ta yi nesa duk inda kuma ta yi kusa daina tafi ƙarfi kuma ta fi wato inganci shi sa ɗanka na cikinka ka fi jin cewa ɗanka ne kuma ka fi tausaya mishi kuma ka fi jin dukkan alheri ya sange shi fiye da ɗan wani shi za ga duk za ga ƴan ta'adda da sauransu mutum zai iya ta'addanci ya sace dukiyar mutane amma zuwa zai ba ƴaƴan shi zai je ba kaji adadiya ke sar san kai ke so da bai so da iyali wannan din bai sai sace dukiya ɗan shi jira ba ko kuma ya tata dukiyar shi gabaki ɗaya yace kyautar da ita dan ya jira ɗan shi a cikin nasiba akan samu amma ba da wahala ka gani a cikin rayuwa mun buƙatar shi jira ɗan shi a cikin nasiba ba a samu sai dai yayi kokari ya jira ɗan wasa a cikin nasiba dan na ki dadi to wannan shine halin ɗan adam to haka duk lokacin da ya zanto cewa haka ɗan adam yake to ba daidai bane a ce lokacin da yake buƙatar kulawa lokacin da yake buƙatar rama kuma lokacin da kuma za a dafe shi a yadda shi a waje idan aka yi mishi haka to ake ta mishi ya da cikin kisan da ake malamin ciyar kawo a kuma cewa cikin irin a can amerika kuma suna izina da ita sai rashin lafiya da ƙyan aka samu aka shafin rashin lafiyar nata dama da ta ga sanda aka je aka nemo ƴarta ta zo zauna a kusa da ita aka taimaka har aka yi jinyar ta girma ta samu wato sauki da ta samu sauki sai ɗaya ke cewa to an ta samu sauki ya kamata a mai da ke wurin wato rainon iyaye tana mata wani magana kawai shi kenan sai jikin nata ya ƙara tashi duk ta rikice likitocin ka zo menene ne kuma aka rabar ta da lafiyar ta kalau kaza 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 sai suka ce sai ke tambayar ƴar cewa tsogarar kai da ita sai suka ce to ni ba kai da muka yi ta kawai cewa ne in ta samu sauki a mai da ita wurin rainon iyaye suka ce to wannan magana likitocin ba suka ce to wannan zai shiga mata da ciwon da yake damunta saboda bai so da ai kasancewar ki a sanar ita shi ta samu sauki yanzu ko zaki da zakura buki ko ma zubai ita can inda kuma ke baki na dole ne zamanto cewa abin nan ciwon ta tashi ta haka suka ba ta shawara cewa ko ta kai ta mai da ita gidan ta lura da ita in dai har tana san ta samu sauki ciwon ta ya zamanto ya dinga tashi wanda su kansu sun tura da sai kawo irin wannan tsaki kun sun san komai da komai sun san wannan abin da addini musulunci ya ginda shine abin da dabi'a za ta fi akai da biya kan adam haka take wanda kuma watakila sakamakon wannan sakamakon abin da iyayen suka yi a yanzu so da su ai su ma iyayen lokacin da iyayen suka yi ƙana to wata lokacin su sun fita aiki sun fita karatu sun fita wane ne ta aiki yarinyar ba za ta shayar da ita ba za a je a nemo nani ta rike ta ita za ta lura da ita ita kawai dai ta zo ta ba ta nono in ajiye wasu madara in ta ba ta wato sau ɗaya in za ta fita ba ta ƙara wata wata in ta dawo kuma za ta tarbiyyace da ita ba ta tarbiyyace da ita a kan shan nonon dare ma don su damme saboda ka ta kawo da shan nonon dare da wani ginin aikin dare ya kama ta ɗaya ka tabbata duk ba ta ake tarbiyyace da yayan ba ake rainon su to ta za a idan yaro ya girma shi ma ba zai rama abin da aka yi mishi ba shi sa su ma yadda suka ɗauko nani ta zo da su kuma yanzu ta girma su wai su ɗauke su a kai su can gurin nan da su rare su an yi wanwa shi ne abin da yake an yi balance kenan yawwa kamar da yin su dano to da haka duk wanda yake so ya zama to cewa ƴaƴan shi su da shi shi ma idan ya girma to shi ma da wani su ba bai da za a yi ba ka sha wahala ba ba ka sha wahala ta ba kuma ka ce zai maka wahala wallahi ba zai yi ba Allah yana kallo kuma da kuma da shi sai Allah ya saka addu'ar ma da kasance irin haka wa qur rabbi rahim ma kama rabbani sabira in ka ce sai ka kana ta sai ka yi amma wallahi ka kalle su kana ganin ba ki ba su da walo ai kaza 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 ne to kamar ka rawu da ba ka isa ko ba ka da walo ba za ka kai da Allah zai da haka ba daidai bane dole ƴaƴa suna da haƙƙi iya masa da haƙƙi kamar ƴaƴa haƙƙin su kuma iyayen su ma kuma Allah ya kafura su ma kuma ayatu ba wato iyayen su wato nan haƙi sai ce wa kana mutaki'an manzara sai ya kasance yana kishigide fa jalasa sai ya tashi fa qala sai ya ce ala wa qawli zur ala wa shahadati zu yake cewa sannan kuma ku saurara akwai qawli zu bi mana azur shine fadar abinda kasancewa ba daidai bane amdan kai ƙarya da gangan shine kalon zo ka faɗa abin da ba daidai bane ka sa abin da kake faɗa ƙarya ne amma ba ka ci gaba da ba ka ci gaba da wato faɗan shi fa ma zalal kariru ha ma zalal kullu bi gushi da yana mene ta ala wa qawlin zur ala wa shahadatin zur hatta qulna laka musakkat har sabai suka ce kai abin ya tafi suka ce idan ma manzo Allah ya shi da ka zama tashi ke da uku ya maimaita wa sharatin zuwa kwallon su anan malamai sun yi bayani mai faɗi da yawa akan wannan magana suka ce to na farko ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka kalli jeri abuwan da yake tafo ya ce al ishraku billah wa uqul walidai sai ce wa sharatu ju ya fadi ishraku billah yana cikin dade ya fadi wato uqul walidai yana cikin dade amma da zai fadi sharatu ju sai ya tashi kuma yake bai tata har sabbe sai ce ina ma da shi sai malamin sai ce to anan ya rubu cewa shi kaulin zuwa sai ya fi ishraku billahi kenan ko kuma ko ko kulwa ne dai tunda ya samu muhimmanci abubuwa guda da dama ya san da aka gyara ta ba aka fade shi so ana kwance aka fade sauran amma shi so da muhimmancin shi an tashi an zauna kuma aka kiro mai tashi to me isa duk malamai sun ce tabbas baya nufin cewa wato uququl walidain wato shi shadin zu yafi ishraku billahi yafi kuma uququl walidain baya nufin haka to amma me yake nufi sai suke ce abin da yake nufi shine lalle shi uququl walidain da kuma ishraku billahi abu ne da yawanci mutane suna kokari su kiyaye su dan kwatanta to amma wannan shi kaulin zu da shadin zu abu ne da ya zama to kuman a cikin mutane su aikata shi ina da fahimci ya zama kuman a cikin mutane a aikata shi menene kaulin zurfi ne na shatin zurfi kaulin zurfi shine fa ko sai ka faɗi abin da ka san ba haka bane ka faɗe shi ko kuma ka shaida ko kuma ka yi rantsuwa akan abin da ka san ba haka bane ka dage ka ce haka ne a zamanin mu na yanzu in za ka ɗauki shahararcin zuwa za ka ga ta zama ma wasu hanyar cin abinci in kana so a yanzu lokacin yan siyasa ne ka buɗe rediyo za ka ji shi a kowane gidan rediyo kowanne ya shigo gwanin shi yake karewa kuma wa yashhadu llahu ala ma fi qalbihi ya tabbata a cikin zuciyar shi wallahi ya samu faɗa ba ka bane amma da zai iya rantsi maka haka ne ina gane kuma kullu duk sai ta zo in tayi yawa yau mutum yana wannan jam'iyya zai bi jam'iyya ya ce take tafi kowace gobe kuma ya fita daga cikin ta kuma ya zagi waccan kuma ya ce wannan din da ya zaga dai ita ce kuma dai wannan shine kullu duk dan ta ƙarya kuma zaka samu mutum kana ta musu da shi gama garin mutum fa wanda waccan ogan nashi din siyasa bai san da shi ba ku ta musu da shi akan cewa shi mutumin kirki ne a ga abin da ya ga abin da yayi ai jam'iyyar su ce mai kyau daga gwanin nashi ya canja wa ya kuma ta jam'iyya shi ma sai canza daga da yake zagi da shi da kuke musu da shi akan da yake zagi jiya yau kuma da shi dan kwadi kai ko da kuke kuma ku kai daga kare ka wannan shine kaulin zuwa sharifin zuwa shi sa ya zama to ruwan dare ya zumu a siyasance da ke abin ya zo ne shi ne fito da kyau amma a can misali a zamanin da za a ce ya gabata za a ga mutum ya zuwa faɗin maganganu wanda ya san ba haka suke ba ya yabi wani ko ya zarge shi hanyar waka ko kasancewar ƙabilar su ba ɗaya ba ko kuma a'a garin su ba ɗaya ba ko kuma a'a shi ɗan ɓangaren wane ne shi kuma wani ɗan ɓangaren wane ne wanda zai jawo wannan ka ga mutum ya faɗi wani baiti ya zagi wani ya zagi wani so da bai zo da kabilar su a ɗaya ba wani kuma zagin da ya wuce a san abin da ya faɗa ba haka bane to wannan sai ya zamanto dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin shi kaulin zuf da kuma shahadatin zuf da kuma yadda mutane ba su ɗauke shi da wani abu ba shi ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zaune ya ce kuma me ne tashi da hankalin mutane da kuma sahabbai tunda manzo Allah ya san cewa sahabbai za su isar da sakon shi kuma sun isar Allah ya saka musu alkhairi kuma kuma za mu isar zuwa ga wato jil na gaba da haka manzo Allah ya ce mai tare dan al'ummar shi san cewa wannan faqiya da hakan wannan abin iya da wato girma tsari kuma iya daga cikin abin da zai jawo mutum wato fushin ubangiji subhanahu wataala da kuma ya kai shi inda wato bai taba wato tunanin zai kai shi ibn al-Qayyim al-Qayyim yake cewa rahimahullah yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mai ta wannan magana ne ba dan wani abu ba dan ya kasance cewa dan ta kasance cewa mutane sun yi sakaci da ita kuma tana da saukin wato fada kuma kasancewa ta tare da al'amuran da kuke zamanta cewa suna lalata wato addini kuma suna lalata zamantakewa kaulin zuhur mala ya ce suna lalata addini sannan kuma suna lalata zamantakewa ta lalata zamantakewa saboda me saboda za ka zo kai ta faɗan abin da ka san ba haka bane wanda kake faɗa a kan shi wataƙila shari ka ce mishi ka sani ka ga ka yi ne ka ɓata shi ka ɓata zamantakewa sannan kuma wanda kuke tare da su wataƙila idan ba su san shi ba sai a iya abunka misali suka san shi ka ga sun san shi a matsayin mutumin banza za ka kallon mai za su gama shi kallon mutumin banza to haka idan kowa zai dinga jefa ma kowa magana kowa ta ci kowa mutumin banza ya zama cewa da cikin mutane ba ta kai kyau ba so da bi so da in ba ka ganin wani mutumin kirki ne kai ba ganin ka kai mutumin kirki ne kana ganin shi mutumin banza a ganin mutumin banza babu da za a yi zama cika ce muku daɗi kuma babu da za a yi ku haɗu ku yi wani abu na ci gaba a tare shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wato nuna muhimmancin wato wannan shi yasa yake cewa malam yake cewa babu shakka cewa hukukul walidai da kuma wato ishraku billah suna gaba wajen wato girman zunubi fiye da wato kwalin zuhur to amma shi kasancewa kwalin zuhur abin da za a kai hada shi a koda shi ya zanto cewa zai yi da sauƙin faruwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai bai tashi dan wato musamman mace shi amma fa Allah dai ne Allah ba mu ladan sa amma ku kire kuma wani sama ta Allah ya farka mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.